الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى ثارية من ثوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Uthman ibn Affan wanda ke nan gadan kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar. Yau muna 23 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443. Wannan kuma shi yake daidai da 30 ga watan goma miladiya ta 2021. A wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna At-Tajridu As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih, kuma wannan shine darasinmu na 198 a wannan littafi. Idan ba a manta ba, muna nan akan hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa inna ifritan min al-jinn tafallat alayya al-bariha, ke cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lalle wani ifritu daga cikin aljanu ya kawo mun farmaki daren jiya, au kalimatan nahwaha, ko kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wata kalma kwatankwacin wannan, liyaqta alayya salah, domin ya ga ya katse mun sallata, fa amkanani llahu minhu, sai Allah ya bani iko a kansa, فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد، سيني نفن إن دولي شيء أديد أجيكين دركو كم مسلاتي مسلاتين صلى الله عليه وسلم حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم هر ويغري كغنش كودكمكو. فذكرت قول أخي سليمان سينتنا دمغنر دموانا النبي سليمان da yake rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, da yake cewa ya ubangiji na ka gafarta mu ka kuma yi mun kyautar wani mulki wanda bai dace da wani ba bayana. Wannan hadisi mun fara sharhin sa da muka yi magana akan abin da ya shafi aljanu da ganin aljanu da sauransu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya faɗa cikin wannan hadisi, fa aradtu an arbitahu bi sariyatin min sawari almasjid, na yi niyyar daure shi a ɗaya daga cikin dirkokin masallaci. Kace wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da ikon ya daure wannan shedanin, duk da cewa halittar aljanu halitta ce ba irin tamu ba, ba halitta ce mai gangar jiki ba, halitta ce kamar halittar iska, ba za ta kamu ba da hannu balle ka a daure ta da igiya. To ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya daure wannan aljani da wannan sifa. To Allah subhanahu wataala yana iya ba shi ikon ya yi wannan ɗin, tare da cewa aljanin yana nan a kamanninsa ta aljaninsa, ubangiji ya ba shi iko ya daure shi kamar yadda annabi Sulaiman alaihi salam yake daure aljanun da suka yi laifi. Allah ya gaya mana cewa akharina muqarranina fil asfat, da wasu shaidanu waɗanda suka kangare wa annabi Sulaiman, Allah ko annabi Sulaiman kuma ya daure su a cikin kukumai a cikin marruka to kaga idan har Allah subhanahu wataala ya baiwa annabi Sulaiman wannan iko to ba abin da zai hana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya samu wannan iko saboda Allah na iya bashi wannan dama cika masa wannan bukata tashi ya daure wannan aljannin koda ko yana kamannin sa ta aljannin to amma fadar sa da yace hatta tusbihu wa tanzuru ilayhi kullukum har kuwaye gari ku duka ku ganshi an sani cewa mutane ba sa ganin aljannu tana yiwa Allah subhanahu wataala ya dauke shamakin da ke tsakaninmu da su shamaki ne a tsakaninmu da su yasa ba mu ganin su idan Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ya dauke wannan shamakin ya nuna wa sahabbai wannan aljannin a cikin kamarsa ta aljannu wannan ba wani abu bane mai wahala a gurin Allah subhanahu wataala yayi haka kamar da muka sani mamaci idan yazo mutuwa zai ga mala'iku a haka ba ma ganin mala'iku duk da cewa suna tare da mu babu wani mutum da yake zaune babu mala'ika tare da shi mai alfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ladayhi raqibun atid amma idan amma ba shi ba ma ganin su wanda yake ganin mala'ikan da yake tare da shi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah wa inna alaykum lahafizin Allah ne ya ba mu labarin cewa tare muke da mala'iku suna tsare mu daga dukkan wani abin da zai cutar da mu da umarnin Allah to amma ba ma ganin su amma idan aka zo mutum ya zo mutuwa zai ga mala'iku shi yasa Allah zai dauke wannan shamakin da ke tsakanin mu da ganin su sai mu gan su ce fa kashafna anka gita'aka fa basaruka al-yawma hadid ce za mu dauke maka fa mu cire maka wannan marfin da yake tsakaninka da ganin su fa basaruka al-yawma hadid a yau ganin ka bi karfi ne mai kaifi ne saboda zaka gan su saboda haka su ma aljanu Allah subhanahu wataala zai iya cire wannan shamakin da ke tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ganin wannan aljannin su ganshi koda ko yana kamanninsa ta aljanni sannan kuma yana yiwa ubangiji subhanahu wataala ya canza masa halitta ta koma halitta mai gangar jiki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya daure shi har ya zanto yaran Madina ma za su zo su yi wasa da shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai kuma Allah subhanahu wataala ya hana shi komawa rikide ya koma sifarsa ta asali har annabi Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ikon zartar da wannan sannan jingina aljanu zuwa ga wuta wal jannu khalaqnahu min qablu min naris samum lace ya halicci aljani daga wuta halittar aljani daga wuta kamar halittar mutum ne daga tabo wato wannan ita ce asalin halittar asalin abin da Allah subhanahu wataala ya halittar da shi wato dan adam na farko Allah ya halicce shi daga tabo inna mathal adam inna mathal isa inda Allah ka mathal adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wannan shine asalin halitta ta dan adam daga tabo to haka nan shi ma shi ma aljan asalin halittarsa inda iblis yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin to wannan ita ce alakar aljani da wuta kamar alakar mu da turbaya amma ba wai yana nufin cewa shi aljanin wutacce a jikinsa ba kamar yanda kai ma yanzu ba taba ka tabo aka taba ko an taba ka nama da tsoka da kashi da bargo da waye duk aka ci aka taba amma ba za ba tabo aka ce asalin ka haka yake to shi ma haka alakarsa take da wuta alakarsa da wuta ita ce alakar asalinsa shi yasa a wancan hadisi riwayar Ibn Hibban yake cewa fa khanaqtuhu hatta wajadtu barda lisanihi ala kaffi fa khanaqtuhu sai na shaƙe shi inji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har sai na ji danshin harshen sa akan tafin hannuna to kaga ana maganar danshi ana maganar sanyi tare da cewa asalin sa wuta ne wani zai ce to ta yaya zai ji danshi ko sanyin harshen sa bayan kuma shi wuta ne sai mu ce yadda alaka mu take da turbaya dan mutun ka matse shi ai ka baka cewa ka matse tabo ba ko kabila duk da cewa asalin sa kenan to haka shi ma kuma abinda zai kara tabbatar da cewa aljanu ba wai suna nan kamar asali wato a yadda asalin su yake ba wato suna nan wuta kamar yadda asalin su wuta ne ba wannan hadisin shi kansa da yazo a riwayar da take cewa inna aduwallahi iblis riwayar Abu Darda inna aduwallahi iblis jaa bi shihabin min narin li yaj'alahu fi wajhi yace makin Allah iblis yazo da wato makamashi na wuta yazo da garwashin wuta dan ya sanya mun a fuskata kaga inda a ce yana nan a wutar sa ba zai buƙaci sai ya zo da wani abu wuta ba kuma da kawai sai ya zo ya daƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji zafin daƙumar da ya masa saboda shi wuta ne to amma kasancewar halittarsa ba ita ce asalin halittar da aka yi wa aka yi ta abin nan ba saboda haka wancan asalin halittar ne sinadarin farko ne na halittar amma ba kuma haka ya ci gaba da zama a wannan wutar ba mas'ala ta farko da zamu fara tauna a wannan shine mas'alar mururu shaytanin jinni baina yadayil musalli shaydanin aljani ya wuce ta gaban mai sallah shin zai yanke masa sallar sa ko ba zai yanke masa sallar sa ba a dai wannan hadisin zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wani wani wato shaidan ne tafallata alayya albarihata liyaqta alayya salati ya kawo min farmaki dan ya yanke min sallata to shin ga wannan yana nuna cewa duk sanda shaidani shaidanin aljani ya gitta ta gaban mai sallah sallarsa ta yanke sai ya saki sabuwa ya fara daga farko to Imam Ahmad ibn Hanbal da ya magana akan wannan mas'ala an samu fatawa biyu daga wajensa fatawa ta farko tana cewa idan shaydanin aljani ya gitta ta gaban mai sallah to sallarsa ta yanke dole sai ya sake ta domin wannan shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi na cewa idan kare bakin kare ya wuce ta gaban mai sallah har aka tambaye shi ma balul ahmari min al abyad min al-aswad me yayi bambancin tsakanin jan kare da farin kare da bakin kare me yasa aka ce bakin kare annabi ya ce al-kalbu al-aswadu shaytan bakin kare shaydan ne to kaga idan ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa bakin kare in ya wuce tsakanin sallar mutum da bai sa sutura ba sallar sa ta yanke kuma aka faɗi dalilin da yasa aka faɗi baƙin kare aka ce saboda shaidan ne wanda ya nuna cewa da sallar shaidan ya wuce ta gaban wato aljani shaidanin aljani ya wuce ta gaban masallaci sallar ta yanki wannan riwaya ce daga Imam Ahmad saboda haka shaidanin aljani yakan yi kama yakan shigo cikin kamannin karnuka da sauran wasu halittu musamman ma karnuka kuma a cikin karnuka din ya fi kamanni da baƙin kare to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in ya wuce ta gabanka sallarka ta yanke saboda shaidani ne riwaya ta biyu ita ce riwaya da ta ce la yaqta'uha baya yanke ta riwayar farko hadisin mu zai iya zama hujja ce tafallata alayya albarihata liyaqta' alayya salati dan ya katse min sallata yace to ai kaga yace li yaqfa alayya salati kaga kenan idan shaydanin aljani ya gitta ta gaban masallaci sallar su kenan ta yanke wasu malamai suka ce a nan abinda ake nufi da yanke wa sallar su shine zai sa shi yayi ayyukan da sallar sa za ta lalace ba wai da gittawar sa ba dan ba kawai gittawa yayi ba ya zo har da wuta a hannunsa yana kokarin dodara wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dan ya ga cewa ya lalata masa sallarsa ce wanda ne qat'u salati ba gittawarsa ba riwaya ta biyu kamar yadda muka ce Imam Ahmad yana cewa la yaqta'uha wadana ruka riwayoyin hakahuma ibn hamid wa ghayruhu wannan badruddin shibli a cikin littafin sa akamul murjan ya kawo wannan riwayoyin mas'ala ta biyu ru'yatul jinn fi surati waccan mas'ala shaydani abinan shaydanin aljani ba ganin sa muke ba ba ma ganin sa inna yarakum huwa qabilu min haythu la tarawna ba ma ganin su to kaga ba za ka iya sani ba ya wuce ko bai wuce ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya wata alama wanda kowa zai iya riskarta ta zanto ita ce alamar gittawar shaydani ko aljani shaydan gaban masallaci shine bakin kare galibi sukan fito a matsama'a wato a kamanni na karnuka musamman kuma bakaken karnuka to sai zanto duk sanda bakin kare ya gitta tsakaninka da wato da sallar ka ba tare da ka sa sutura ba to sallar ka ta yanke da wannan amma in ba haka ba ta yaya zaka san cewa shedani yanzu ya gitta sallar gaban sallar ka ba bai gitta ba mas'ala ta biyu ita ce ganin aljanu a kamannin su ru'yatul jinni fi surati jinni fi surati shin zai yi aga aljani a kamarsa ta aljani da Allah ya halicce shi da ita ibnu battal alaihi rahmatullah a cikin sharhin da ya sai al-bukhari juz'i na biyu shafi na 109 ya daga wannan hadisin ya fahimci cewa wannan aljanin da ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya taho a surarsa ta aljani ya taho a surarsa ta aljani amma jika-jika wanda ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya cafkarsa kuma sauran sahabbai ba su gan shi ba wato sifar da ya zo da ita sifar sa ce ta aljani amma jika-jika wanda har ta ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam damar ya cafke shi kasancewarsa kuma a surarsa ta asali sai ya zanto sahabbai sauran sahabbai ba su gani ba har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari ibnu battal ya ce to don haka ganin aljani a kamanninsa na aljaninsa wannan abu ne da ya takaita ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam ce amma ghairuhu min an-nasi fala sauran mutane ba za su gan shi ba ba su ga aljani a surarsa ta aljani ba yayi hujja da fadar Allah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna le shi iblis da shi da jama'arsa wato aljanu suna ganinku ta inda ba kwa ganin su amma al-Khattabi Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin littafin sa Alamul Hadith sharhin da yayi wa Sahih al-Bukhari a shafi na juz'i na 1 shafi na 399 zuwa 400 ya kafa hujja da wannan hadisi kan cewa ashabu Sulaiman wato sahabban annabi Sulaiman alaihi salam suna ganin aljanu a sifarsu ta aljanu yayin da suke ayyukansu ko suke zaune a fadar annabi Sulaiman wato sauran sahabban annabi Sulaiman mutane irinsa suna ganin aljanu a sigarsu ta aljanu a lokacin da suke hada-hadarsu ko suke cikin ayyukan da annabi Sulaiman alaihi salam yake sa su yi yace kuma fadar Allah da yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu wannan ana fadar halin al-akthar min ahwali bani adam mafiya yawan ɗan adam ba sa ganin shi amma ba wai yana nufin duka ɗan adam ba sa ganin shi ba me yasa al-Khattabi yake fadar wannan maganar cewa sahabban annabi Sulaiman suna ganin shi ga maganar sa kamar yadda take a cikin alamul hadith yake cewa wa fihi dalilun ala anna ru'yatal bashari bi ru'yatil bashari aljinna ghayra mustahila wannan hadisi ya nuna cewa ba abu ne korarre ba mutane su ga aljanu abinda ya sa faɗa ka ƙarshen hadisi cewa ya ɗaure shi a jikin dukkan masallaci hatta tusbihu wa tanzuru ilayhi kullukum zan ɗaure shi ku waye gari ku dukan ku gan shi yace ashe wannan yana nuna cewa mutane na iya ganin aljanu waljannu aqsamul latifa da cewa aljanu jiki ne wanda ba jika-jika ba wato jikuna ne amma ba su da jiki irin wanda muke da shi jikinsu jiki ne irin na iska na haske da kanshi da wari da abubuwa irin wannan kaga ba wani abu da kake iya damka a da jiki yake cewa wal jismu wa illa qufa to kujika duk wani abu jiki komai ne da yake ga kankanta fa inna darkahu ghayru mumtani'in aslan ba zai hana a iya ganin sa ba wannan ba shi kiru da ba zai yiwu a ganin shi ba har abada yake cewa mun ga wa qad ra'ayna ghayra wahidin min thiqati ahli az-zuhdi wal wara'i wa balaghana an ghayri wahidin min ashabi ar-riyadati wa ahli as-safa'i wal ikhlasi min ahli al-ma'rifa yukhbiruna annahum yudrikuna ashkhasahum yace muna da labarurruka da yawa daga mutanen da suke amintattu waɗanda suka sa gudun duniya a gaba masu tsantseni kuma mun samu labaran mutane da yawa waɗanda suke tarbiyar kansu da wasu ayyuka na kusantar ubangiji wa ahli safa'i wal ikhlas da wanda suka cika zuciyarsu da ainihin ikhlasi da tsarkin zuciya waɗanda suka san Allah mun samu labarai daban-daban da ya zo mana daga wajensu cewa sukan ga aljanu a cikin kamanninsu ta aljanu sai ce to amma fadar Allah da ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi iblis da jama'arsa suna ganinku ta inda ba kwa ganinsu yace fa inna zalika hukmul a'ammil aghlab min ahwali bani adam wannan hukunci ne ake fada na mafiya yawan ƴan adam ba sa ganin aljanu amma ba ana nufin cewa duka ƴan adam ba yace mafiya yawan ƴan adam su ake nufin ba sa ganin aljanu imtahanahumullahu bidhalika wabtalahum wanda kuma wannan jarraba ce da Allah subhanahu wataala yawa ƴan adam da wannan sai da ba za su ga aljanu ba duk da cewa aljanun nan suna kewaye da su su ma suna hada-hadar su da zirga-zirgar su a tsakanin su amma ba za su gansu ba zan jarraba liyafza'u ilayhi wa yasta'izu bihi min sharrihim dan mutane su komawa ga Allah suna neman tsarin Allah daga sharrin su wato wannan jarrabar ta sa mutane su koma ga Allah wajen neman tsarin Allah daga waɗannan aljanun da ba sa ganin su wa yatlubul amana min ghailatihim sai nemi Allah ya tsare su daga muguntar waɗannan aljanu wala yunkaru an yakuna hukmul khas wan nadir min al mustafain min ibadihi bi khilaf dhalika yace to amma wannan ba zai sa a yaƙiyarda da cewa akwai wasu zababbu daga cikin bayinsa waɗanda su ba haka suke ba waɗanda su suna iya ganin su wato kasancewar mafiya yawan ƴan adam ba za su ga surar aljani a surar sabar wannan baya hana akwai wasu zababbu waɗanda Allah zai keɓance su ya nuna musu kamannin ɗan aljani a kamannin nasa domin Allah subhanahu wataala ya nuna wato akwai zababbu daga cikin bayinsa waɗanda bai ba wa shaidanin wata dama a kansu ba inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin bayina na ƙwarai ba ka da iko a kansu sai batattun da suka yadda suka bi ka waɗanda su kake da iko a kansu illa ibadaka minhum al-mukhlasin shi da kansa ya ce sai bayanka da ka zaɓa ka tsarkake su wannan labari ne Ubangiji subhanahu wataala ya bayar cewa shaidanu ba a ba su iko a kan waliyan Allah waɗanda suke makusata ga Ubangiji subhanahu wataala ba su da ikon yi musu wani abu na mugunta ya ce wa hadhal ma'ana ka annahu huwa illatu ru'yatihim iyyana wa adam ru'yatina iyyahu to wataƙila wannan shi yasa su suke iya ganinmu mu ko ba ma iya ganinsu wato saboda ya zanto jarraba kasancewar kana tare da wani mugu wanda zai iya cutar da kai kowane lokaci amma ba ka ganin shi shi yana ganin ka zai sa koyaushe ka riƙa neman tsarin Allah daga gare shi wannan ɓoye maka shi zai ƙara ƙarfafa dangantakarka da Ubangiji wajen neman kariyar Ubangiji wajen koma da al'amarinka zuwa ga Ubangiji Al-Khattabi ya ci gaba da cewa an rawaito mana an Umar ibn al-Khattab daga Umar ɗan Khattab da Abu Ayyub al-Ansari wa an ghayru wahidin min as-sahaba da sahabbai da dama ru'yatul jinn cewa sun ga aljanu wa mu'alajatuhum iyyahum har ma sun yi wato wasu abubuwa tare da su yace wa ghayru hadith min tariq as-siqat min an-naqalati wal athbat minhum mun samu wannan daga hadisi da dama na marwaita wadanda suke amintattu. Yace gaba da cewa wa fi hadhal hadisi dalilun, yace a cikin wannan hadisi akwai dalili, ala anna ashaba Sulaiman kanu yarawna aljin, cewa sahabban annabi Sulaiman suna ganin aljanu, wa tasarrufahum lahum bayna yadayhi, suna ganin ayyukan da suke yi gaban annabi Sulaiman. Yace wa zalika min dala'il nubuwwatihi, wannan kuma yana daga cikin dalilan gaskata annabtar annabi Sulaiman alaihi salam. ولولا مشاهدتهم إياه لم تكن تقوم له الحج له الحجة بملكه عليه. إن يزنتو متاني باسا غنن الجنن أغبان النبي سليمان يسا ونن يهانا ونن يقول ونن يكرا ونن يدكي ونن باسا غني سيري فتد يكي تباكي بذل زمام حجة با أكن شيء وينا دي إيكو أكن سو كوا ينا غير مكو شوى ينا دي إيكو أكن الجنن amma bai ga san da ya hukunta wani aljani ba, ba ga wani aljani gashi na aljanin bane, ai sai a ce kawai fada yake da baki, irin yadda zaka ga ɗan bokayin ƙarya sai a dinga wasu maganganu na iska, kai baka ga kowa ba amma yana cewa to to shikenan haka za a yi to 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 ƙarya, to kaga in ka tibire kace ƙarya yake yi ba yi da yadda zai abin nan. Amma annabi Sulaiman Allah subhanahu wataala ya so ya bashi hujja wacce za ta nuna gaskiyar annabcinsa. يروي ملكي لا ينبغي لأحد من أباب بعدي ملكي ننكم شيني يملكي با أن أدم قد إبا يملكي هر الجنين تو إيا ذنتو متاني بس ملكي ديكي و الجنين با تو إذا سيدتي و الجنين كون كما سنغ متاني إرنسو ينا سرف متاني إرنسو ماذا سيدتي الجنين شو ده سيدتي كوك هذا باكي كوي دنكو دنفلي مرسو متاني نغاسنا منغنسو كمام تو سوراك هجر annabi Sulaiman ba za ta bayyana ba ta karbu har sai aljanin nan sun bayyana a gaban su a matsayin su na aljanu. An ga annabi Sulaiman ruwa yasa sun rizuna a gaban sa ya musu mulki karfi da yaji, wannan shine dalilin da yasa suka faɗi haka. Haka nan Abu al-Abbas al-Qurtubi alayhi rahmatullahi a cikin littafin sa al-Mufhim juz'i na biyu shafi 150 anan shi ma yana cewa wa fi hadha dalil ala ru'yati bani adam al-jin, shi wannan hadisi yana nuna cewa ɗan adam za su iya ganin aljani, ma'ana za su gan shi a kamanninsa na aljani, tunda ba a saɓani su gan shi a kamanni na ba aljani ba, kamanninsa na mutum a kamanninsa, wannan dalilai da yawa suna nuna haka. Amma su gan shi a aljaninsa da ce wannan zai yiwu, ya ce faɗar Allah da ya ce innahu yarakum huwa qabilu min haythu la tarawnahum, ya ce ikhbarun an ghalibi ahwali bani adam ma'ahum, wannan yana ba da labarin mafi yawan halin ɗan adam tare da su ne, amma ba yana nufin cewa kowane ɗan adam a kowane lokaci ba zai yi ga aljani ba, amma mafi yawan ɗan adam ba ta ganin su, su ne suke ganin sa. Sannan wasu malamai suka ƙarin bayani akan maganar Qurtubi, suka ce nafi ru'yatil ins lil jin, da aka ce mutane ba za su gan aljani ba, waccan ayar ba kat'an haka take nunawa ba, shi innahu yarakum huwa qabilu min, ba kana tana nuna cewa duka ɗan adam ba za su ga aljani bane, bal zahiruha annahu mumkin, zahirin ta ma yana nuna cewa za su iya ganin su, zahirin ayan ma nuna yake ɗan adam za su iya ganin aljanu, saboda an ce min haythu la tarawnahu, cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu, kaga an sanya wani kaidi ta inda ku ba za ku gansu ba, wai ba ku ganin su bane, a'a kamar mutum ne ya fake yana kallon ka ta inda kai ba ka ganin shi, amma wannan ba yana nufin sam kai ba za ka taba ganin sa ba. Saboda haka wannan shine a bisa wannan yanayin da suke buya su gan ku ba za ku gansu ba, amma ba shi yake nuna cewa a kowane yanayi ba za ku iya ganin su ba, kuma tana yiwa, ce wannan tana yiwa kuma ya zama umum ne, kamar yadda sauran malaman suka ɗauka cewa yana nufin ba za ku gansu ba ne kwata-kwata a kowane yanayi, wanda shi ne mafi yawancin malamai suka fahimta cewa ayat tana nuna cewa ɗan adam ba zai gan shi ba. Ka har ma ake ruwaitowa Imamu Shafi'i yana cewa man za'ama annahu yara aljinna abtalna shahadatahu, wanda duk zai riƙa cewa wai shi yana ganin aljanu, to in ya ba da shaida ba za mu karɓa ba. Yayi kafa hujja da wannan aya innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum, wato yana nuna cewa maƙaryaci ne, maƙaryaci kuma ba a karɓar shaidarsa. inda har zai ce yana ganin aljanu ya kafa hujja da wannan ayar kamar da Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari na 6:59 ya ambaci wannan al-Alusi Abu Thana Shihabuddin Mahmud al-Alusi mai littafin Ruhul Ma'ani a cikin mujallad na 540 zuwa 141 ya kala karfafa maganar cewa za a iya ganin aljani a kamannin sa na aljani ce wannan aya kuma ba wato qadiya ce mutlaka amma ba da'ima ba wato qadiya ce take nuna a cikin wannan yanayi ba za ku gansu ba amma ba yana nuna har abada ko da'imin da'iman ba domin akwai ra'ayin mu'tazila akwai ra'ayin mu'tazila kungiyar mu'tazilawa su suna ganin cewa ba zai yiwu ba dan adam ya ga aljani kuma ba zai yiwu ma aljani ya bayyana ga dan adam kwata kwata wannan ra'ayi ne na mu'tazila ba ma zai yiwu ba aljani ya rikida ya koma wata sifa ko wata halitta har dan adam ya ganshi mu'tazila su wannan shine ra'ayin su hadisan da muke karantawa suna iya cewa wannan hadisai ne akhbaru ahad ne ba za su iya tabbatar da wannan ba suna kore shi to shine yace wannan ra'ayi nasu ayar da take cikin suratul a'raf ba za su iya wato ba za ta kore ganin aljani ba ta kore ganin aljani ba illa iyaka ta nuna cewa akwai wani hala akwai wani yanayi da aljani zai iya buyar da boye kansa ba za ka ganshi ba innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu sannan al-Alusi shi ma ya kafa hujja da wannan hadisi zan daure shi har ku waye gari ku ganshi ku dukan ya kafa hujja da cewa Abdullahi ibn Mas'ud ai ya ga aljanin nasibin lokacin da suka zo suka saurari karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam har suka yi masa tambayoyi to waccan magana ta Imam Shafi'i fa da yace wanda duk yayi da awar ya ga aljani to wannan ba za mu karbi shaidar sa ba yace wannan za mu dauke shi ne ba akan ganin sa gaba da wato za mu dauke shi cewa wanda yace zai ganshi ala suwarihim allati khuliqu alaiha akan halittar su da aka yi ba wai kwata kwata ba tana yi wa Imam Shafi'i ba wai yana nufin koda sun rikida sun zama wani abu ba za a gansu ba yana nufin ba za a gansu ba a surar su ta halitta za mu iya daukan wannan sannan al-Alusi ya raddi ga waɗanda suke cewa aljanu ba su iya rikida ba ba su iya rikida ba kamar al-Mu'tazila suna cewa ba za su iya rikida ba suka ce inda aljani yana iya rikida ya koma kamannin wasu mutane ko wasu abu to da mun daina yadda ma da komai ya ce wannan zai sa in muka yadda da wannan aƙida sai iya sa mu yi shakkar komai ɗanka a gabanka ma suka ce to wataƙila ba wani ba ɗan nawa ba ne wani sun ɗauki ɗan wani ɗan aljanu ne suka kawo suka ajiye mun nake ta tarbi nake ta wahala a kansa ka yi shakka matarka ko an tafi da matarka an kawo maka wata aljana musamman ma in ka ga wasu abubuwa na ta ya sun dan canza wasu halayya an ya koke ci an ce fa aljanu suna iya rikida ko sun tafi da waccan ta gasken suka ce to sai mu dai muka ga dama kowa sai mu yarda da shi sai ka zo gaban malami ka ce an ya koke shi ne yau yake mana karatu ko dai wani aljani ne ya rikida to kaga ba abinda kuma za ka yarda da shi sai suka ce to wannan shi zai sa mu ki yarda da cewa wai suna rikida su zama wani abu duci wannan magana tasu magana ce da ba ta da tushi saboda me saboda Allah subhanahu wataala da ya ba su iko rikida din ubangiji kuma subhanahu wataala shi ya ba wa al'umma kariyar da ba za ta fada cikin irin wannan wahami ba duk dubunai ko miliyoyin waɗanda suka yi ana iya ganin nasu sun rikida babu wanda ya shiga cikin wannan wahama saboda haka wani rudu ne akan su kawai amma ba wai mutane ne yanzu duke ga muku abin zai yiwu shikenan kawai sai mutum ya rude ya ce to ko tsakiyar aljanin ma yake duk gefe da shi ko ma makarantar aljanu ya zo kaga duk wannan tunanin ba zai zo ba saboda kai Allah subhanahu wataala da ya ba su wannan ikon kuma shi ya tsare mu mu kuma ba za mu fada cikin irin wannan rudun ba da wannan surkullan a kwalan mu har ya zanto mun ki yarda da kowa ma mu ce ko aljani ne ba zai yiwu ba sannan Alusi yake cewa shi a wajensa yana ga babu abinda zai hana a ga wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga aljani a kamannin su da Allah ya halicce su saboda me yace saboda ya ga Jibrilu ma a kamannin sa wanda iya ganin Jibril ya ganshi har sau biyu a surarsa ta asali ya ganshi da fiffike 600 ko da fiffike ya danganta tsakanin sama da ƙasa to wanda zai ga mala'ika kuma a mala'ikun ma Jibril kuma sai ya gara ganin wani dan kwaran aljanna yace to saura ka zai yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yace kai ba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam waliyai ma suna iya su ganshi suna iya su gansu sai yace sai dai kawai ban dai ga wani abu da yake nuna hakikatan akwai wani waliyi da ya ga aljani a aljaninsa ba aljani amma a aljaninsa amma a samu bayan Allah waliyan Allah suna ganin su bayan sun rikida yace wannan yana nan da yawa yace fa kutubul qaumi mashhunatun biha tafan malamai da yawa cike take da bayanin wannan wa da fatirul mu'arrikhin wal qissas mal'a minha tattafan masu ba da labarai da masu tarihi cike suke da bayanin ganin aljani bayan ya rikida saboda haka ashe wanda yace ya gansu wanda ya da'awar ya gansu a kamanninsa ta asali yace in har an yarda mutumin kirki ne to kada a ce ya zama makaryaci a fasikantar da shi ci tana yiwa wata karama ce Allah ya masa don dukkan wata mu'jiza da Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam za ta iya zama a hannun wani matsayin karama gare shi mu'jiza ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ci ayar kuma a cikin ta babu karara abin da take nuna kwata kwata ba za a gansu tunda ta yi taƙaidi ta ce min haythu la tarawnahu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a cikin littafinsa Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql mujalladi na 5 shafi 132 yake cewa wa wujuduhum thabitun bi turuqin kathira ghayr dilalati al-kitabi wa sunnah wanda yake nuna akwai aljanu dalilai ne da yawa da suka zo ta hanyoyi daban-daban banda ma waɗanda suka zo a littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam banda ma dalilan da suka zo na ayoyi da hadisi wanda suke nuna akwai aljanu akwai kuma dalilai na ganau da mutane suka yi yake cewa fa inna minan nasi man ra'ahu a cikin mutane akwai wanda sun ga aljanu wa fihim man ra'ahu a cikin mutane akwai wanda suka ga waɗanda suka ga aljanu wa thabata in dhalika indahu bil khabari wal yaqin wanda ya ga wanda suka gansu kuma wannan ya tabbata gare shi da labarin da babu shakka a cikinsa wa minan nasi man kallamahum wa kallamuhu ci daga ma mutane akwai wanda suka yi masa ya musu magana suka yi masa magana wa minan nasi man ya'muruhum wa yanhahum kai a cikin mutane ma akwai wanda yake ba su umarni ya hana su wa yatasarrafu fihim yatasarrufi cikin su wa hadha yakunu lis-salihin wa ghayri as-salihin ana samun mutanen kirki su samu irin wannan har ma da wanda ba mutanen kirkin ba walau zakartu ma jarali wa li ashabi ma'ahum la tala al-khitab ibn taymiya yace da a ce zan ba ku labarin abinda ni ya faru da ni da almajirai na tare da aljanu da magana ta yi tsawo saboda haka shi ma ga nauni kuma ya ga waɗanda su ma ga nauni ce in nace zan rika ba ku labarin abubuwan da suka faru tsakanina da aljanu ce da maganar ba za ta ƙare ba yace suna kawo masa tambayoyi a rubuce su su sallama su danka mu shiga fatoyinsu yace ina gane rubutun aljanu Muhammad Hamid al-Faqih ɗaya daga cikin malaman sunna wanda suka kafa sunna a Masar da Ahmad Muhammad Shakir babban malamin hadisin nan wanda ya tahqiqi littafan hadisi da na luga da yawa tahqiqin Musnad Imam Ahmad tahqiqin Risala ta Imam Shafi'i abokai ne da suka taso shekaru masu yawa tun suna matasan su har suka girma har suka shekara wajen 40 suna harkar da'awa ta sunna a tsakanin Masar akan batun aljanu suka samu wani rikici kai Muhammad Hamid al-Faqih kai ka karka wato fito da littafin Ibn Taymiyyah sosai a lokacin da ba a san su ba, a lokacin da shi da kuma gabaninsa Muhammad Rashid Rida da Muhibbuddin al-Khatib suna cikin waɗanda suka rika fito da littafin Ibn Taymiyyah suna bugawa yana shiga hannun jama'a. To a cikin wasu littafin Ibn Taymiyyah yana magana akan aljanu irin wannan magana da muka karanta, kai Ahmad Muhammad Hamid al-Faqih sai ka zo kai ta'liqi sai ka ce wannan magana babu wani dalilin da yake tabbatar da ita, wannan magana ce da ba a gina ta akan dalili ba, babu abinda zai tabbatar da ita, saboda Allah ce innahu yarakum huwa qabilu min haythu la tarawna, yace kuma yadda da wannan shi yake bude kofa daga bokaye da ƴan duba da ƴan tsubbu da waye su ta da'awar cewa suna tare da aljanu suna musu hidima suna abinda, saboda haka wannan magana ba ta da tushe. To shine ran Ahmad Shakir sai ya baci yace to anan sai dai in zaka kare ta shi Ibn Taymiyyah, dan Ibn Taymiyyah ba dan yana cewa labarin ruka ne da ba su da tushe, yace nan Ibn Taymiyyah ba yana magana ne kawai akan labarin da aka bashi ba, shi ma ya ce ya faru da shi, sai dai in shi ma ƙarya zaka ce ki, yace to kaga kuma bana jin zaka faɗa haka. To nan shi ma ran Muhammad Hamid al-Faqih shi ma ya dugunzuma yace ni zaka ga Ibn Taymiyyah kana ina na rika fito da littafin Ibn Taymiyyah, kana ina na rika kaza da kaza, ni za ka ga girma Ibn Taymiyyah kaza 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 kaza, dan dai rikici ya abin nan suka yi ta musanyen maganganu. Ka duba littafin Kalimatul Haqq na Ahmad Shakir, daga baya kuma suka dawo suka sasanta suka shirya suka ci gaba da da'awarsu. Saboda Ibn Taymiyyah cikin fatawa mujalladi na 15 shafi na 7 yana cewa wal jinnu yarahum kathirun minan nas, da yawa mutane suna ga aljanu. Hakanan ya bayyana ma'anar waccan ayar, afwan waccan binnan a cikin fatawa waccan magana da wal jinnu yarahu kathirun minan nas, waccan magana ta farko da muka karanta ta Ibn Taymiyyah tana cikin majmu'ul fatawa da yace wujuduhum thabitun bi turuqin kathira ghairi dalalati alkitabi was sunnah, yace akwai mutanen da suka gansu, akwai wanda ya gansu shi ma ya gaggansu inda zai bada labarin abin da ya faru tsakanin sai da su da almajiran shi da su, da magana ta yi tsawo tana cikin majmu'ul fatawa na 4 shafi na 345, majmu'ul fatawa na 4 shafi na 345. Maganarsa ta biyu kuma da yace wal jinnu yarahum kathirun minan nas, ita kuma tana cikin dar'u ta'arudul aqli wan naql jaladi na 5 shafi na 132. Sai kuma a mujalladi na 15 shafi na 7 a cikin majmu'ul fatawa anan Ibn Taymiyyah ya bayyana ma'anar ayar innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum, yace allazi fil qur'an, abinda yazo a cikin alqur'ani annahum yarawna al-ins min haythu la yarahum al-ins, wato suna ganin mutane ta inda mutane ba sa ganin su, yace wa hadha haqqun, wannan gaskiya ce, yaqtadi annahum yarawna al-insa fi halin la yarahum al-insu fiha, suna ganin mutane a wani hali da su mutanen ba sa ganin su a cikinta, walaysa fihi annahum la yarahum ahadun min al-insi bihal, bayana nufin a kowane hali ba dan adam ba zai gansu ba, bal qad yarahum as-salihuna wa ghayru as-salihin, tana yiwa mutanen kirki su gansu, tana yiwa mutanen da ba na kirki ba ma su gansu, lakin la yarawnahum fi kulli hal, amma ba za su gansu a kowane yanayi ba. Kaga waccan aya ta tabbata innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu, haka wannan shine magana akan ganin aljanu, tana yiwa a ga aljani, tana yiwa a ganshi bayan yari kida, wanda suke koye ganin sa bayan yari kida, wannan ba su da wata hujja karfa illa ra'ayin mu'tazila da suka dage akan sa, tana yiwa a ga aljani bayan yari kida, ya zama wata dabba ko ya zama mutum ko ya zama, hadisin Abu Huraira da ya ganshi aljani ya zo masa sata, ai suran mutum ya ganshi, Ubay ibn Ka'ab da yawa daga cikin sahabbai sun yi arba sun yi karangama da aljanu, da cewa a lokacin ba su san aljanu ba ne, idan mala'ika ya rikida ana ganin sa, ina kuma ga aljani in ya rikida ce ba za a gane shi ba, shi yasa su mu'tazila suke cewa ma ba zai rikida ba ne, dan sun yarda zai rikida to dole sai da za a ganshi, tunda mala'ika ya rikida mutum ya ganshi, fatamassala laha basharan sawiya, wannan alqur'ani ne bal laysa ce ba su yadda ba, khabarul wahid ne ko wani abu, qur'ani ya nuna cewa mala'ika ya zo wurin Maryam alayhi salam a matsayin sa na mutum kuma ta ganshi, shi kaga in mala'ika zai rikida a ganshi ba abinda zai hana iljani in ya rikida a ganshi to wanda suke kore ganin nashi sukan kore rikidar ci gaba daya to wannan kuma hadisi da yawa suna kore wannan hadisi da yawa suna kore wannan shi alkalbul aswad shaytan waya ro cewa ya rikida a cikin bakin kare ya hadisin yaron nan da ya kashe maciji ai kaga aljani ya kashe aljanin nan ne ya rikida a sifa ta maciji saboda kare kashe shi shi ma dan uwansa suka kashe shi a surar sa ta aljani wannan shi ma babu wani abu kan da yake nuna ba zai yiwu ba a surar sa ta aljani an fahimta mas'alar biyu ce surar sa ta abin nan rikidar sa bayan ya rikida wannan ya kamata a yarda cewa ana ganin sa ko shi Ibn Taymiyyah da yake magana ba yana nufin yana ganin shi a aljanin sa da kofatan sa da kahon sa da waye da waye ba ko a'a yana ganin sa bayan ya rikida ta halittar da take ganuwa ta halittar da take ganuwa in ya zo a halittar sa ta aljani wannan shi ma babu wani abu da yake nuna kat ba za a yi a gan shi ba kamar yadda maganar Alusi take nunawa mas'ala ta biyu ta uku na'am mas'ala ta uku a cikin wannan hadisi shine halaccin a daure mai laifi da ake gudun kai ya gudu kaga a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi ne ya daure shi a dirkar masallaci faratu an arbitahu bi sariyatin min sawari almasjid wannan yana nuna halaccin mutumin da yayi laifi ake tsoron guduwar sa ana iya daure shi yake cewa fil hadisi ibahatu rabti man yakhsha harabahu mimman fi qatlihi haqqun wanda in an kashe shi ma ba ai laifi ba الحافظ ابن رجب الأسقلاني أتشكم فتح فتح الباري نأكو لري أكو لستين دبيو زوا لستين دأكو ينا تعليكي أكن حديث وانا حديثي لكم حديث ثمامة ابن أثال وانا النبي صلى الله عليه وسلم وانا صحابي سكا كاموشي ينا كافري كافي مسلنتا سكا كاموشي سكا كاوشي النبي صلى الله عليه وسلم النبي بعد أمرني أجي مسلاتي الدوليش a daure shi haka ne aka ce masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam aka daure shi a cikin dirkan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-hafiz ibn rajab al-hanbali alayhi rahmatullah yake cewa wadannan hadisan guda biyu hadisan abu huraira da hadisan sumama ibn usal yace suna nuna al-ara wato suna nuna rabt al-asir ila sariyatin min sawari al-masjid an kamo wani ribataccen yaki ana iya zuwa masallaci a daure shi فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمانه سجن يسجن فيه الأسارة أزامنا النبي صلى الله عليه وسلم باب كركوك لأكي كام متاني أجاء كل سو إذا متنجي إليه في أكيش مسلاتي أدولي شاتكي ولهذا لما ندم أبو لبابة عند أبو لبابة يندام أبس أبن يقيا وبنو قريظة أبو لبابة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ينادى ألاك على بنو قريظة kafin farar da abin da suka farar na ha'inci da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na hada kai da miyagun kafirai akan a zo a ci annabi sallallahu alaihi wasallam da yaki a kakkashe musulmi annabi ya same su da wannan laifi bayan an yakin ahzab har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida ya cire kayansa na fada mala'ika jibril ya zo ce mu mala'iku ba mu cire kayanmu ba tukunna akwai sauran yaki ka tafi zuwa gabanin quraiza shi ne ka tafi zuwa gabanin quraiza yayi musu kawanya to a lokacin Abu Lubaba shi wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun nebe shi zai ba su shawara yanzu ya za su yi su yadda da hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi ya ba su zabi ko abin nan ko fada ko kuma su yadda da hukuncin ko ya za su yi sai ya nuna musu yadda da hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kisa in kuka yadda hukuncinsa shine kashe ku to sai kuma yana faɗa ka sai ji kamar ya bada wani sirri na Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ya gaya musu sirrin hukuncin ba shine yayi nadama shine yaje ya tsare ya daure kansa a cikin dirkan masallaci yana ta kuka yana cewa ba zai kunce kansa ba anan sai an je an gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya fi masa sai da ya samu tabbacin cewa annabi ya yafe sannan ya kwance kansa kaga irin maganar da ya faɗa yanzu ka kwatanta yanayinsa da yanayin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wato sun yi hannun riga. To kaga shi ma da ya tashi kamar ya je ya kai kanshi kurkune ya rufe, kuma mutum ya je yayi laifi ya je sallama kansa wurin yan sanda, ko ya je kai kanshi inda za a kama shi a je a rufe shi, to shi ma haka yayi. To a wancan lokacin babu kurkuku, sai ya je kai kanshi masallaci ya daura kansa. A cikin wasu nusaf na Imam al-Bukhari anan akwai wani ƙari da yazo cewa Shuraih ya'muru bil gharim an yuhbasa fi ila sariyat al-masjid. Shuraih al-Qadi, Shuraih ibn al-Qadi, idan cikin manyan alƙalai na tabi'ai, ya kasance idan aka kawo mutumin da ake bi bashi ya kibiya kuma yana da halin biya, an yi ya biya, ya kibiya, ya kanci, to aje a daure shi, aje a tsare shi a cikin masallaci, tsare shi a cikin masallaci, ma'ana a daure shi a cikin dirkan masallaci. Kuma an rawaito kwatankwacin irin wannan daga Ali ibn Abi Talib. Yaqub ibn Shayba ya rawaito da sanadinsa cewa Ali ibn Abi Talib ista'mala rajulan ala amalin, ya dora wani mutum akan wani aiki ne wanda ya shafi tattara dukiya, dora wani mutum amana cewa ga wannan aiki ka je ka yi. Fa'atahu fasa'alahu anil mal, bayan lokacin aikin yayi ya kammalu, sai na da yazo ce to ina dukiyar da ka tara, na kudin da ka tara. Falam yarfa ilayhi ma arat, sai kasa kawo wannan dukiyar da ya kamata ya kawo akan wannan aiki. Fashaddahu ala ustuwanati min asatir almasjid, sai na Ali ya je sa aka kai shi masallaci, aka daure shi a cikin dirkan masallaci, yace da shi addi malallah, kada da dukiyar Allah, dukiyar baitul mali dukiyar al'umma, dukiyar Allah ce. Kamar yadda suke cewa ba ai na gwamnati ne in ka ci, ai da man naku ne ka ci banza. Wanda ya ci ya ci dukiyar Allah, dukiyar Allah ka ci ta, mutum ya ci wuta, domin dukiya ce ta al'umma duka, ba ta mutum ba. To kaga Sumama ibn Usal da aka daure shi a cikin masallaci, a cikin dirkan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin ba ma musulmi bane, mushriki ne, lokacin yana arnansa, amma an shiga an daure shi a cikin masallaci. Wannan yana daga cikin maslaha ta musulmi da suke da bukatarta, a lokacin ba inda za su kai shi, za su kai shi gidajensu ne, saboda masallacin ne ya kamata su kai shi, kuma suka kai shi. Saboda haka wannan yana da cikin maslaha ta addini, kuma Allah subhanahu wataala shi umarni da daure wanda za a iya kamawa. Hatta idza asqantumuhum fashuddu alwathaq fa imma mannan ba'du wa imma fida, ce idan kuka yi musu kaca kaca a wajen yaki, kuka kamo na kamowa, fashuddu alwathaq, ku yi dauri, wato ku tsananta dauri. Fa imma mannan ba'du, ko dai ku bada fansarsu ba tare da kun karbi komai ba, wa imma fida, ko kuma ku ce su kawo fansa na wani abu a sake su. To kaga anan Allah subhanahu wataala shi ubanda ce aje a daure su, fa shuddul wasaq, ku tsananta dauri. To saboda haka suka je suka daure, sai su kama su daure a cikin masallaci. To kaga wannan maslaha ce ta addini. Idan kuma wani musulmi ne yayi laifi, shi kuma maslaha ce ta musulmi, in aje an tsare shi ko aje an daure shi a cikin masallaci, maslaha ce ta musulmi, domin a tsare dukiyoyinsu daga wadanda za su ci dukiyar musulmi ba tare da haƙƙi ba. Wannan yana kama da alƙalanci a cikin masallaci da muka wuce a baya, wanda za a nemi mutane kowa ya yi wa ɗan'uwansa adalci, kowa ya ba da haƙƙin da yake kansa na ɗan'uwansa. Kuma magana ta gabata cewa alƙalanci a cikin masallaci ya halatta, alƙalanci a cikin masallaci ja'iz ne. Kuma wannan abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yunkura zai yi wa aljanin nan, ne ya daure shi a jikin dirkan masallaci, wannan duk yana daga cikin ukuba na masu laifi, musamman wannan aljani hatsabibi wanda ya taho da niyyar bata addini, ya taho da niyyar bata mutane addini. Saboda wannan ukuba ce ita ma, baya kama da iqamatul hudud. An san iqamatul hudud, tsayar da haddi, wannan an hana yin shi a cikin masallaci. Tsayar da haddi, za a yi wa mutum bulala, ko kuma za a yanke masa hannu, ko za a yanke masa kai, ba a tsuwa a cikin masallaci ne. To wannan abin da Annabi zai yi wa wannan ba haddi ba ne, ukuba ce. saboda haka kaga akwai bambanci ba za a kawo wadancan hadisan ba da annabi ya tsare hana tsaye da haddi a cikin masallaci a haramta wannan aikin wannan kawai tsarewa ce kamar yadda ake tsare fursunonin yaki na kafirai a ciki wannan ita ce matsala ta uku kuma ce lokaci yayi ko saboda haka za akwai matsala ta hudu a wannan hadisi wanda dole mu hakura da ita sai karatu na gaba insha Allah sati mai zuwa babu sai sati na saman sa insha Allah abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi